إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايعنا في أمواء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدى ساكة سادواء أولا مسلاتي من البركة مسلاتي الحج محمد الدمي أن أنت بورد cikin garin Maiduguri na jihar Borno a wannan yammaci na ranar Litinin 20 ga watan Ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam 1431, wanda kuma ya zo daidai da 30 ga watan 8 miladiya ta 2010. A wannan majalisi da muke tafsirin Alkur'ani mai girma da muna cikin tafsirin suratul Hijr, kafin nan za mu ansa kaɗan daga cikin tambayoyin da muka samu. Akwai wanda yake tambaya ko yake son ƙarin bayani za a ce game da maganar ta Alƙur'ani a matsayin rington da muka yi magana a kan tuje, da muka ce Alƙur'ani yana da matsayi, yana da daraja, yana da falala, da bai kamata ya zama ka sa shi a matsayin wani abu kawai da zai rika tuna maka an bugo maka waya ba, ta yadda bukatar ka kawai shi ne ka ji sautin Alkur'ani ka tashi kamati don ka ansa waya. To kaga a nan ba a girmama Alkur'ani ba, a ba shi matsayin sa ba. Da muka ce da mai yin wannan gara ne sa jiko, domin ba mahalli ne na girmamawa ba, mahalli ne na kaskantawa. To da kaskanta Alkur'ani gara ka kaskanta disko. Wannan ba muna nufin a je a sa disko ba, don wani kuma zai ce to bari in je in sa disko. Ai ba dole ne ka sa, kana iya sa sallama, kana iya sa wani ƙara. Akwai rington yana nan wanda ba kiɗa ba ne da tashiya, yana nan ɗan alama ce da ka ji ka san cewa ba maganar a ce wannan ko za a yi masa rawa ko za a yi masa abin suna nan saboda haka sai ka zaɓi wanda babu cashewa a ciki da yawa. Wannan yana tambaya game da hadisin manzo sallallahu alaihi wasallama da yake cewa ya dukulu fuqara aljannata qabla al-aghniya bi 500 am, wato marasa wadata, marasa akwai za su shiga aljanna kafin masu wadata, za su shiga aljanna kafin masu wadata su shiga da shekara 500. Tirmidhi ya rawaito shi wa qala hadithun sahih, hadithi ne da yake ganna kuma mun ce abin da yake nufi, wato ba yana nufin cewa fakiri ya fi mai kuɗi ba. Ina jin mun taɓa yin wannan bayani, indai ba wahabi ne ba na taɓa wannan bayani ko a nan ko kuma a wani guri mai kama da haka, cewa ba wannan yana nufin wato shi mai fakiri ya fi mai kuɗi ba, domin kasancewa ya riga shi shiga aljanna ba shi yake nuna cewa in mai kuɗin aka zo za a sashi, kuma za a sashi a ta kasa ba. Ba abu ne da za a ce ya riga ya ja wa wasu ba, ko ya zaɓi, ko ya kame masu kyan, a'a, kowa da ban Ubangiji ya riga ya san wace aljanna zai sashi gwargwadon aikinsa. To babu shakka wanda Allah ya bashi wadata a nan dole hisabinsa zai fi na wanda ba shi da komai. Saboda faɗar annabi sallallahu alaihi wasallam cewa amma lihi min aina kasabahu wa fima anfaqahu, dukiyarsa ta ina ya samu kuma ta yaya kashe. Kaga wanda ba shi da shi daman can me za a zo ana tambayarsa, ina ka samu daman bai samu wani abu ba, me ka kashe? To wanda bai samu ba zai kashe, saboda haka kaga shi hisabinsa zai zama bai ɗau lokaci kamar wancan ba. Amma ba yana nufin cewa ya shiga aljanna kuma shi wancan aka gama sa hisabi ya zo ya zama ya tashi a kasa kuɗi ba. Saboda a cikin sahabbai akwai manyan sahabbai wanda suna da wadata, sai da Abubakar yana da wadatarsa, shi kenan sai aljanna ta zama kasa da ta Abu Huraira, da cewa shi ba Abu Huraira daga baya ku dace a Umar yau ba fati ne bane haka nan Usman ibn Affan da kowa ya gani Abdurrahman ibn Auf Sa'd ibn Abi Waqqas wannan suna daga cikin masu kudin sahabbai to zaka ce aljanna ka kawo kai fakiri ne tafka ka in ka faɗa ka to ka faɗa faɗa ana maganar cewa su saboda nauyin duniya da take tare da su sai sun dade amma kai tunda baka da komai ce zo kamar a sauka iya bude wanda yake da kaya ya mu bata lokaci akan wanda baya da komai a hannunsa na baya da komai a hannunsa ba abin da za a tsinka ko kauce wannan kuma ya ko kaya ka ga dole sai ya tsaya abin nan kwantar sun duba wannan yana tambaya kan shin bin imam a sallar tarawih kuma ka tsara ka shafa'i da wusiri da shi imam din ya fi ko kuma ka bar shafa'i da wusiri kaya gida a galibi mutane na shafa'a wato suna samun matsala suna samun matsala ne saboda yadda suke rarrabe tsakanin tarawih da tahajjudi da wusuli wannan duk abu ɗaya ne da tarawih da tahajjudi da wusuli da qiyamul layl duk nau'i ne na sallar dare duk abu ɗaya ne wanda yayi tarawih yayi qiyamul layl yayi tahajjudi yayi wusuli kawai abinda za a ce wusuli shine ka rufe sallar da wata wacce take mara to kai sha daya ko kai sha uku misali ko kai bakwai ko kai biyar ko kai uku wato duk sallar ya zama mara akwai daya da ba ta kanwa shikenan ya zama wuce amma wannan sallar gaba daya da kiran ta qiyamul layl don haka zaka samu ba wani hadisi da zaka samu ma aka ce wanda ya sallaci tarawih a hadisi akwai kalmar tarawih a hadisi babu wani hadisi da yake tarawih ana kiranta da wannan suna ne saboda an saba idan an yi raka'a biyu musamman a da can da ake daukar dogon surori ana dogon karatu in an yi raka'a biyu kuma a dan zauna a dan huta sannan kuma a tashi a daka rako'i biyu sabbi to wannan hutun da ake yi shine tarwiha din tarwiha shine dan hutu to saboda za a yi kamar sau biyar sai a ce tarawih wato hutu da ake samu tsakanin raka'o'i biyu bayan abin da kaga a ce ita wasu wannan suna kawai ya samo asali daga yanayin yadda ake sallar amma abinda nasi yake zuwa da shi ko dai a ce qiyamul layl qum al-layla illa qalila kaga qum ya man qama ramadana imanan wa ihtisaba ko dai a kira ta qiyamul layl ko a kira ta salatul witr duk wanda ya zo a nasi to wasu sai suka dauka wanda ya tarawih bai yi qiyamul layl ba ko bai ta hajji ba a da san ba sa yin ita wannan sallah bayan isha'i mubasharata wato da an gama sallar isha'i a'a sukan bari sai dare ya dan yi haka wani wasu ba sai an yi dan bacci an farka sannan sai a fara ka to saboda yadda mutane suka zama ragwaye ne a harkar addini ba su da karkashi ba da shadi in aka ce sai an bari an dan jinkita to da yawa mutane suka su gida ba su ba su sallah ba ko ba su dawo aiki ba to shi yasa sai ake dasa ta kawai daga an gama isha'i kawai a dasa ta tunda abinda ake bukata dai ayi sallah a cikin daren bayan isha'i idan ka kai ta farkon dare tayi in kai ta tsakiyar dare tayi in kai ta karshen dare ma tayi saboda haka ba wai wata sallah ba ce ita ta tahajjudi da ban wani sai yake in kamar goman karshe suna ta shigo to kuma an kara samun wata sallah ta kawo a sai dai kawai sai mun kai gawo amma sallar ita ce dai wannan shi yasa ba a kai wuturi har to kai a tare da kuma zo kuma da darka kuma yi wato annabi sallallahu alaihi wasallam yana tilawu tarawih fi laila saboda haka a daina samun abin nan wanda sai ya ce maka to malam wace zan yi in yi tarawih ko in yi tahajjudi yace to ai duka abu dai ne kawai ka ce in yi a farkon dare ko in yi a ƙarshen dare shine kawai tambayar amma in kai tarawih tahajjudi ke in kai tahajjudi shine tarawih ba wani abu ne daban. Akwai hadisi da yazo cewa wanda ya fi liman har liman ya gama to kamar ya yi kiyamul layli, wato kamar ya tashi daren duka gaba daya. Saboda haka akwai falala lokacin da ka bi liman aka yi har da abin nan da kai adadin rako'i, wannan akwai abin nan sabani tsakanin malamai. Akwai waɗanda suke ganin ya kamata a tsaya akan adadin da Manzo sallallahu alaihi wasallam ya tsaya akan sa, wato kada ya wuce 11 zuwa 13. Nabi ya yi 11 zuwa 13, bai wuce 13 ba, kamar yadda ya zo a hadisin da Aisha radiyallahu ta'ala anha. To wasu suna ganin wannan adadi a bar shi a haka, kada a ƙara, domin a haka ne za a samu koyi da Manzo sallallahu alaihi wasallam, cikakken koyi. Wasu kuma suna ganin abin abu da yake tunda sallar nafila ce ya kamata a takaita ta a wani adadi ba. Saboda haka in mutum ya yi 11 din ya yi koyi da adadin, in kuma ya ƙara ya wuce haka to ka ce ya yi laifi. Wanda yawancin malaman Saudiya abin da suke faɗa kenan. Akwai kuma malaman da suke saba musu kamar Sheikh Nasiruddin Albani, shi yana ganin a tsaya akan yadda Nabi ya zo 11. Saboda haka kaga in ya gamsu, wanda ya gamsu da wannan ra'ayi kaga ba zai zo a yi da farko da shi ba, kuma da daddare a kuma yi. In ka gamsu da wannan ra'ayi sai ka zaɓi ɗaya, ko ka zaɓi ta farkon dare ko ka zaɓi ta tsakiyar dare. In ka gamsu cewa ba a ƙarawa, in kuma kana ga za ka ƙara, wato za ka yi 20 ba ko 30 ko 50 ba, to kuma wannan sai ka abin. Don haka ba ra'ayi ba ne da ya kamata a tsananta a kansa, wanda duk ka fi gamsuwa da shi ka yi. Duk da cewa masu cewa a wuce adadin ma sun ce wanda ya yi 11 ɗin ko 13 to ya yi koyi da sunna, yana da lada ƙari akan wanda ya ƙara ɗin. Shin idan musulmi ya taimaki ar ne za a rubuta masa lada? Duk wani abin da za ka yi da niyyar alkhairi, ko musulmi ka yi wa ko ba musulmi ka yi wa ba, in dai da niyyar alkhairi ka yi za ka samu lada. Duk wani abu wanda yake mai numfashi in ka taimaka masa za ka samu lada. Baka san cewa wani lokaci wannan aikin da za ka yi ba, wannan aikin da za ka yi wata shi zai jawo wannan arzikin ya fahimci mai musulmi. Saboda haka Allah ya ce in fa billati hiya ahsan fa idan ladhi bainaka wa bainahu adawa ka annahu waliyyun hamid. Yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam tausayin sa da rahama sa da tirkin sa bai tsaya kan musulmi kawai ba, har wanda babu musulmi duk yana musu, duk yana musu. Kai ko kare ka taimakawa za ka samu lada. An ga wanda Allah ya gafarta masa ko ya gafarta mata saruwar ce Allah ya gafarta saboda ta taimaki kare ta ebo masa ruwa ya sha. Saboda haka wannan ba abin da gurin da ya dace ne ka taimaka masa ba a kan sabon Allah ba. Ka taimaka masa inda ka san cewa taimakon ba sabon Allah ba ne, kuma wataƙila ma taimakon wannan ya fahimci cewa musulunci addini ne na rahama, addini ne na tausayi, addini ne da yake son mutane, ba addini ne na faɗa, ba addini ne na zubar da jini ko rashin tausayi ba. Wannan kuma ba da labari yake cewa ya yi laifi, ya yi fasikanci da wata har ma abin nan daga baya kuma ya zo ya yi nadama, babban nadama, kuma yana tunanin shin Allah zai karɓi tubansa ko ba zai karɓi tubansa ba, kuma ya zai iya tuba, kuma zai iya aurenta. Na farko zai iya aurenta, ba wai haramu ba ne ya aure ta, kuma shi ya kamata ba ya aure ta, kuma shi ya lalata ta. Na biyu, magana zai tuba. In ya tuba Allah zai karɓi tubansa. Babu wani laifi da za ka yi wa Allah ka zo ka ce ka tuba ka marerece ka yi nadama Ubangiji mai karɓi tubanka ba, sai dai kawai ya zama tuban na gaske ne, kamar da muka sha faɗa, ya zama da gaske tuban ne, ba wai tuban mutum kai ba, ba tuba ne da niyyar gobe in ka samu wani sarari ka kuma yi ba. Irin wannan tuban ba Allah baya san shi. Tuba da niyyar ba za ka sake wannan laifin ba, kuma ka yi ƙoƙari ka kyautata alaƙarka da Ubangiji, ka yawaita ibadu, ka yawaita aikin nafilu da aikin alkhairi, wala Allah wannan ya sa Ubangiji mataimakin sarki ya share maka abin da ka yi a baya na laifi. Na ga mu bar tambayoyin haka nan saboda kar mu ci gaba da lokaci. Za mu tashi daga matsar Allah maɗaukakin sarki. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حميم مسنون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى يكون مع الساجدين. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين. قال لم أقل لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. قال فاخرج منها فإنك رجيم. وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم.
نعم. الله مدعوكتين سريكية ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. حقيقة من خلق شتان أدم من خلق شمتم من صلصال دقائي كتشير لك min hamain ta wani tabo bakin tabo masnunin wanda ya canza. Wal janna khalaqnahu min qablu, shi kuma aljani mun halicce shi gabanin haka. Min nari samum, daga wuta ta wata iska mai zafi. Wa idh qala rabbuka lil malaikati, katina lokacin da ubangijin ka yace wa mala'iku inni khaliqun basharan, dalle ni zan halicci wani mutum. Min salsalin, daga ƙasasshiyar ƙasa ko laka. Min hama'in, daga tabo bai masnun wanda ya canza. Fa idza sawaituhu, to idan na daidaita halittarsa. Wa nafakhtu fihi min ruhi, na busa ruhina a cikinsa. Faka'u lahu sajidin, to ku faɗi gare shi kuna masu sujjada. Fasajada almala'ikatu kulluhum ajma'u, sai mala'iku dukkaninsu gaba ɗaya suka yi sujjada. Illa iblis aba, sai iblis ne ya kiya. An yakuna ma'a sajidin, ya kiya zama daga cikin masu sujjada. Qala, ubangiji ya ce, ya iblis, ya kai iblis, ma laka alla takuna ma'a sajidin, me ya hana ba ka kasance tare da masu sujjada ba. Qala, sai ya ce, lam akulli asjuda li basharin, ba zai taɓa yiwuwa ba in yi sujjada ga wani mutum. Khalaqtahu, da ka halicce shi. Min salsalin, daga ƙasasshiyar laka. Min haba'in, na daga tabo ko yumɓu baki masnun wanda yake ya canza. Kala, ubangiji ya ce, fakhruj minha, to fita daga gare ta. Fa innaka rajim, lalle kai la'ananne ne, ko kai wanda ake jefewa ne. Wa inna alayka la'nata ila yawmiddin, kuma la'ana tsinuwa ta tabbata akan ka har zuwa tashin kiyama. Kala sai ya ce rabbi ya ubangiji na fa anzirni ila yawm yub'athu to ka jinkirta mun ka taurara mun har zuwa lokacin da za a tashe su kala ubangiji ya ce fa innaka minal munzirin to kai kana daga cikin wadanda za a taurara wa ila yawm alwaqt alma'lum zuwa wani yini na wani sanannen lokaci anan ubangiji madaukakin sarki yana bada kissar annabi adam alaihi salam na farkon halitta da kuma abin da ya biyo baya na saban da iblis yayi ko shedan yayi da kuma yadda gogormaya ta fara tsakanin gaskiya da ƙarya a doran kasa ubangiji yana ba mu labarin halittar farko ta dan adam ne annabi adam alaihi salam shine halitta ta farko ta mutun da Allah ya gabaninsa babu wata aya ko hadisi da yake nuna Allah ya halicci wani mutum babu wata aya ko hadisi da ta nuna akwai wani mutum da Allah ya halitta kafin annabi adam amma an halicci aljanu kafin an halicci annabi adam an halicci mala'iku kafin an halicci annabi adam mala'iku an halicce su da haske aljanu kuma an halicce su daga harshen wuta sannan kuma annabi adam alaihi salam an halicce shi daga ƙasa wacce ta bushe wanda asalinta tabo ne wanda ya jima har yayi baki ya canza sannan daga baya ya bushe daga nan ubangiji ya halicce shi yasa wani lokaci ubangiji ya ce min turabi saboda asalin tabo din ƙasa ce إنما مثل آدم مثل إيسا كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون مثال النبي إيسا عليه السلام التي كمان مثال النبي آدم خلقه من تراب وبنجد يا لكثير من ترفايا يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب من هل الشيخ لذا ترفايا a wani guri ubangiji madaukakin sarki ya ce ya halicci dan adam daga yumbu wato daga yumbu wato daga tabo yumbu shine tabo kamar yadda Allah yake cewa fastaftihim ahum ashaddu khalqan am man khalaqna inna khalaqnahum min tinin lazib mun halicce su min tinin lazib daga danyen tabo a wani gurin kuma ubangiji ya ce ya halicci dan adam min salsalin kamar inda Allah yake cewa khalaqal insana min salsalin kal fakhar da kuma wannan ayar wala kad khalaqnal insana min salsalin min habatin masnun salsal shi kasa turbaya da ta bushe haba kuma shine tabo wanda yake bakin tabo saboda dadewa har ya canza saboda dadewa ya canza sannan ya bushe saboda duk waɗannan abubuwa da ubangiji ya faɗa abu daya ne tabo busashe wanda ya canza danyi kasa duk dai abu dai illa iyaka kawai ya biyo mataki mataki lokacin yana danyen tabansa shine tinin lazim sannan ya zama abin nan sannan ya zama haba wato ya zama abin nan tabo sannan kuma bayan ya zama tabo dadewa ta kashi har yayi baki sannan daga baya zo ya bushe ya zama kalfakhar kamar abin nan tukunyar kasa wanda zaka dauka ka buga ka tana tsara to shine salsal din shine kalfakhar kamar tukunyar kasa to wannan shine ita shine abin da Allah ya halicci dan adam da shi gabanin ayi halittar Adam alaihi salam babu wannan halitta ta mutum sabanin yadda wasu suke kokarin su fito yanzu suna faɗa akwai wani da ya rubutu wani ba masare da ake kira da Dr. Abdul Shahid Dr. Abdul Sabur Shahid shekarun baya rubuta wani littafi sunan shi Abi Adam Qissatul Khaliqa baina al-usturati wal haqiqa a ciki abin da yake kokarin ya ce annabi Adam ba shine uban shi abul insan ne ba abul bashar ba wato sai ya kawo wata bid'a ta rarrabewa tsakanin bashar da insan shi wai su bashar su ne farkon halitta da Allah ya yi su ba kamar mutane suke irin mu ba su ba su da ma hankali kamar dabbobi suke don haka su ba a ba su wata shari'a ba ba a umarce su ba a hana su ba ba wata ibada da aka dora musu to a cikin su ne bayan tafiya tayi tafiya aka samu Adam wanda shi yana da uwa yana da uba Hawwa tana da uwa tana da uba saboda ka waɗannan su ne asalin dan Adam don haka shi Adam abul insan ne lokacin da mutum ya zama insan daga bashar to kaga wannan rarrabewa tsakanin bashar da insan da Adam kaga akwai zafin kai ko ayoyin da muka karanta za su isa su bada anta tunda kaga a yaki da yawa laqad khalaqnal insana sanda yake wa istara rabbuka lil mala'ikati inni khaliqun bashara kaga insan shi shine bashar ba wani abu ne daban fa imma tara inna min al-bashari ahadan faquli inni nazartu lir-rahmani sawman falan ukallima al-yawma insiya kaga farko bashar kuma karki insiya shine insan shine mutum shine al-insan kaga a lokaci guda sannan ka ce wai su bashar wata halitta ce da suka kare ba a dora musu ibada ba ya akai to akai kiran annabawa bashar inna hum illa bashar mithlukum kaga su ma su annaba sun ce su bashar kuma kai ka zo ka ce bashar wata halitta ce da ake ta wuce to kaga wannan irin kakala ne da ake karin a kawo wai wani sabon tafsiri ake so a zo da shi wanda ya sabawa abin nan Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kullukum min adam wa adam min turab dukkaninku asalinku annabi adam ne adam kuma min turab daga ƙasa Allah ya yi shi ya zo a cikin hadisin muslim annabi yana cewa khuliqatil mala'ikatu min nur wa khuliqatil jannu min nari min marijin min nar wa khuliqa adam min ma wusifa lakum an halicci mala'ika daga haske an halicci aljani shine uban aljanu din Iblis an halicce shi min marijin min nar daga harshen wuta sannan wa kulita adam bima wasifa lakum aka halicci annabi adam daga abinda aka wasafta muku wato daga abinda alqur'ani ya gaya mu dan haka alqur'ani ya gaya mana cewa ya halicci mutum na farko min salsalin daga busasshiyar abinnan ke kafashen yumbu min hamlaka min hama'in daga yumbun da yake baki masnun wanda ya canza saboda jimawa wal janna khalaqnahu min qablu min nari sabu shi kuma aljani shine iblis ko mu ce shedan Allah ya halicce shi min qablu tun gabanin a halicci annabi adam saboda haka shi iblis da mai yana nan har ma yana cikin mala'iku ana ibada tare da shi Allah ya halicce shi yana cikin mala'iku shi duk da ba irin halittar su bane amma kuma tare da su yake shi ma yana bautawa Allah duk abubuwan da ake na tasbihi da talili da takbiri duk gaba ɗaya da shi ake yi don haka yana rayuwa tare da mala'iku ne tare da mala'iku a cikin ibadojinsu to sai ubangiji maɗaukaki daman can ya riga ya tsara abinsa a halittar annabi adam alaihi salam za ta zama jarrabawa domin a fito da iblis daga cikin wannan tawaga ta mala'iku wa idh qala rabbuka lil mala'ikati inni khaliqun bashara Allah ya ce wa mala'iku lalle ni zan halicci wani mutum min salsalin daga kekafashiyar laka min hama'in ta bakin yumbu maslun wanda ya canza fa idza sawaituhu to idan na daidaita shi wa nafaktu fihi min ruhi na busa masa ruhi na faqa'u lahu sajidin to faqa'u lahu sajidin to ku fadi gare shi kuna masu sujjada wannan shine abin da Allah ya shelanta wa mala'iku ya gaya musu a cikin suratul baqara ubangiji ya gaya mana abinda in ja ila fil ardi khalifa yace zan sanya wani khalifa a doran kasa qalu ataj'alu fiha man yusidu fiha wa yasfuku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lam yace zan samar da wani khalifa a doran kasa wanda zai raya kasa ubangiji ya halicci kasa amma ba kowa zai ci to zan sanya wanda zai mai gurbin kasa zai zauna a kasa kuma ya raya ta mala'iku suka ce za ka sanya wanda zai yi barna a cikin kasa kuma ya zubar da jini alhalin ga mu muna tsarkake ka wani ƙarfi su naka muna nusabbihu bihamdika muna tasbihi tare da gode maka wani ƙarfi su naka muna tsarkake ka Allah ce inni a'lamu ma la ta'lamu na san abin da ba ku sani to ubangiji ce ina san hikimar da ku ba ku sani ba zan saukar da ku zama ku ne a kasa ba ni nayi niyyar zan saukar da dan adam ne shine zai raye wannan duniyar ba mala'iku ba To sai Ubangiji ya fara nuna musu hikimarsa. Fa'allama Adam al-asma'a kullaha. Sai Allah madaukakin sarki ya koya wa Annabi Adam sunayen abubuwa gaba daya, abubuwan da duk suke aljanna. Wanda dan Adam yake, wanda Allah ya halitta a lokacin. Su ya abin nan dabbobi ne, tsuntsaye ne, tatuwa ne, abinci ne, kayan abinci ne, komai Ubangiji ya sanar da Annabi Adam waɗannan abubuwa. Sanar da shi wannan itaciya ce kuma ga sunanta. Wannan dabba ce ga sunanta, wannan abu kaza ne ga sunan shi. Komai aka sanar da shi sunansa. Thumma aradahum ala al-mala'ika. Waɗannan abubuwan sai Allah ya dauko ya nuna mala'iku. Qala anbi'uni bi asma'i ha'ula. Sai to ku ga mu sunan waɗannan abubuwa. Kaga cewa ha'ula'i, kalmar ha'ula'i tana da wasu abubuwa ne a gaban su. Ku ga mu sunan waɗannan abubuwa. Ubangiji ya nuna musu a halittun da ya yi, yace ku ba da sunan su. Allah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Kace ba mu da wani ilimi ya Ubangiji, sai ilimin da ka ba mu. Banda abinda ka sanar da mu mun san wani abu sama da haka. Qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaiba as-samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Ki ba na gaya muku ba na san gaibin sammai da ƙasa, kuma na san abinda kuke bayyana da abinda kuke koyewa, inna tas. Dan Adam shi yake da bukata zuwa ga waɗannan abubuwa, shi yake ci, shi yake sha. Don haka shi yake, shi zai nemi ya san me wani irin abinci ne zai ci, wani abu ne zai sha. Mala'iku ba sa ci ba sa sha. Abinda baka da bukatar sa, baka bukatar ka san sunansa. Kana neman sanin sunan abinda kake da bukata ne. Shi yasa Allah sai ya sanar da Annabi Adam alayhis salam duk sunayen abubuwan da shi zai bukata, saboda shi yana ci yana sha. Halittarsa yana ci yana sha. Don haka zai bukaci wani abu na rayuwa. Inda an saukar da mala'ika a doron ƙasa, ina ruwan mala'ika zai yi noma ne? Mala'ika zai yi noma? Kasan ba zai raya ƙasa da noma ba. Mala'ika zai gina wasu kamfanin duka ne ko ya samar da wutan lantarki ko ya wani. Ga dabba mala'ika ba zai wani, dabba ya bukatar wannan. Mala'ika kawai ibada ya yi. Banda ibada ba, baya ci baya sha. Amma dan Adam yana bukatar ya ci ya sha, ya zauna guri mai sanyi, ya zauna guri mai kyau. Yana da bukatar wannan, kaga kenan shi zai raya kasa, tunda shi yake da bukatun ta kasa. An gane, ko ga shi akwai hikima a kan dan Adam ne a kasa ba mala'ika ba. To shi yasa tun a farko Ubangiji ya gaya musu shi ya san abin da su ba su sani ba. Shi yasa da yanzu mala'iku ne kuna ga za a samu man fetur, na ruwan mala'ika da man fetur har a yi rigima a kansa. Har a samu dan ne da danta, mala'ika da fetur. Saboda su ba su da ba bukatar wannan. To sai Ubangiji ya sa dan Adam shi ne yake da bukata, shi ya sa sai ya yi shi, kaga kuma shi ne yake raya kasa. To da Ubangiji ya yi wannan, ya fifita dan Adam ta hanyar ba shi wani ilimin da bai ba mala'ika ba, shi ne na waɗannan abubuwa. Ya fifita dan Adam ta hanyar halittarsa da hannunsa, ya halicci Annabi Adam da hannunsa, sannan kuma ya fifita shi ta hanyar busa masa ruhinsa. Wa nafakhtu fihi min ruhi, na busa masa ruhi, na wannan idafa ruhi ana idafatu tashrif, idafatu takrim, wato dan Ubangiji ya karrama shi, ya daukaka shi, ya tsora shi akan mala'iku, sai ya ce ruhi na, na busa masa ruhi na. To kaga sai dan Adam ya zama ya samu wata kima da daraja wacce za ta sa mala'iku su girmama shi. Ubangiji ya ce to ku faɗi ku masa sujjada, ku faɗi ku masa sujjada. To a nan ne Iblis wato jar zai kasa cin jarabawa, duk wannan abin da ake yi sai ya sa ido, amma yanzu an zo lokacin da zai faɗi jarabawa. Ya ce fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi fa qa'u lahu sajidin fa sajada al mala'ikatu kulluhum ajma'un, duk mala'iku gaba ɗaya su suka faɗi suke sujjada. Domin a nan sun san wani umarni ne daga Allah, duk umarnin da Allah zai yi tilas ne a zuwa wannan umarnin, ba kuma kada abin da zaka ce, kuma yin bin wannan umarnin Allah ka bi, Allah ka girmama, Allah ka bi. Saboda shi ya ce ayi sujjada, to faɗa ayi sujjada, duk da mala'iku ba za su bauta ma wani ba Allah. Saboda wannan da'a da suka yi bautar Allah ce, kamar yadda zaka je yanzu kai dawabi da Ka'aba, ai ba Ka'aba kake bautawa ba, ka shafa hajarul aswad, ba shi kake bautawa ba, kamar yadda sayyidina Umar yake cewa inni a'lamu annaka hajaran hajarun la tadurru wa la tanfa wa law la anni ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka. Sayyidina Umar lokacin da ya sumbaci a hajarul aswad na jikin Ka'aba yace wallahi ni na san kai dutse ne, ba za ka amfanar ba, za ka cutar ba, ba dan na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sumbance ka ba, ba zan sumbance ka ba. Saboda haka wannan sumbantar ibada ce, mu kalli a Ka'aba mu yi sallah ibada muke wa Allah, ba wai dan muna ganin cewa Ka'abar muke wa sujjada. Don haka nan mala'iku Ubangiji ya tafi mata sujjada, domin wannan sujjada za su yi mata bautar Allah ce, kuma wannan umarni ne ya zo daga sama, tilas ne a zartar da shi, umarni ne na wajarci. To amma Iblis shi sai ya kibin wannan doka, illa Iblis a ba ake kuna ba a sajini, sai Iblis ya ce ba zai zama cikin masu sujjada ba, wato sai ya yarda ya shiga cikin mala'iku a yi da shi. Lokacin da mala'iku suke sujjada shi sai ya tsaya ya yi ƙebe ya ce ba zai yi ba. Ubangiji ya tambaye shi, ya Iblis malaka Allah ta kuna ma'a sajini, me ya hana ba za ka zama tare da masu sujjada? Ka duba ka gani, Allah maɗaukin sarki na iya sa wani mala'ika ya murɗe masa wuya, shi kenan an gama magana. Ko wata tsawa ko wata wuta ta kama shi ya nari, don an gama magana ba ya yi saɓan ba, gashi nan an ce a yi, ya ce ba zai yi ba. To amma dan a koyar da kai cewa ko menene aka yi na laifi kafin kai uku ba ka nemi kan hanzarin mutum. Ubangiji ya san dalilin da ya hana shedan abin nan Iblis ya sujjada, ya sani, amma duk da haka yanzu yana so ya ji daga bakin sa, ma mana'aka Allah ta kuna ma'a sani, me ya hana ba za ka zama cikin masu sujjada ba? Qala ana khairun min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, kaga yanzu ya fito da mayatin sa a fili. Ana khairun minhu, ni na fi shi alkhairi, khalaqtani min nar, ni da wuta ka yi ni, shi kuma da yunfu ka yi shi. To lokacin wannan ɗabi'a ta Iblis ta fito fili, halayya ce ta fito fili, ka duba irin cututtuka da suka bayyana a cikin maganarsa. Wannan magana ta khalaqtahu min nar wa khalaqtahu min tin, akwai cututtuka. Na farko akwai cutar wato bijirewa umarnin Allah, umarni ne Ubangiji ya bashi, ma mana aka Allah ta sujuda iz amartu, Allah ce ma mana aka Allah ta sujuda iz amartuka, me ya hana ba za ka yi sujuda ba lokacin da na umarce ka? Kaga umarni ne aka bashi, Ubangiji ya kawo masa ga dalilin da zai sa sujuda shine umarnin da ya masa, me ya hana? To ba zai yi ba, sai ya nuna zai yi ja da umarnin Allah. Kaga cuta ta farko, cuta ta biyu, cuta ta girman kai, illa Iblis aba wastakbara wa kana min al-kafirin, yayi girman kai, wannan girman kai shi ya kai shi zuwa ga halaka. Zai sa wato cutar girman kai ba karamar da cuta ba ce, yanzu nan sai ta halaka mutum. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda yake da cutar girman kai a zuciyarsa ko da wadan kwayar kobayya ne ba zai shiga aljanna. Haka ba karamar cuta ba ce, idan ita ce ta kai Iblis ta baro. Qala fa bi minha fa ba yakunu laka an tatakabbara fiha, Allah ce fita sauka, bai yiwuwa a barka a cikin wannan ni'ima da wannan matsayi alhali kana ɗauke da cutar girman kai. Shi yasa duk wanda yake da cuta irin ta girman kai, to yana da wani cuta irin wacce ita ce ta fara halaka Iblis a rayuwa. Ce ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, cuta ta uku, cuta ta gaddama shine al-iba, wato a bada umarni yayi gaddama, ka nuna ba a isa ba, ka duba cewa yake lam akun malaka Allah ta kan lam akun li asjuda, ba wai la asjuda ba, akwai bambanci tsakanin ya ce la asjud da kuma lam akun li asjuda, wato ba zai taba yiwuwa, kamar ka ce ba zai taba yiwuwa in yi sujjada ba, wato wannan hukunci ne da ya riga ya yanke shi kuma ba komawa da baya. Kamar yadda Annabi Isa yake cewa ma kana li ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq, ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq, bai yiwa gare ni ba zai yiwu ba in faɗi abinda ba gaskiya ba. To irin wannan shi kuma Iblis anan yake cewa bai yiwa ba zai yiwu ba in yi sujjada ga wani mutum. To kaga wannan ita ce iza kafewa da nuna taurin kai, sannan cuta ta hudu, cuta ta hasada. Cuta ta hasada ba komai ya hana shi ya yi wa annabi Adam sujjada ba sai hasada. Yaya za Allah ya fifita shi, ya fifita shi a kansa? Shi yasa yake cewa ara'aytaka hadha alladhi karramta alayya la in akhartani ila yawm alqiyamati la ahtanikanna dhurriyyatahu illa qalila. Yace kaga wannan da ka nuna ka fifita shi a kaina, in dai zaka jinkirta mun zuwa ga abin ranar kiyama, to sai dai ka tabbatar da zuriya. Kaga wannan ita ce hasada. Yayi wai yaya za a fifita annabi Adam alayhi salam a kansa? To ita ma cutar hasada ba karamar cuta bace, tana daga cikin cututtukan da suka kashe Iblis tun farkon halitta. Kana duk wanda yake da cutar hasada to yana da wani nau'i irin na cututtuka da Iblis ke dauke da su a cikin zuciyarsa. Sannan cuta ta biyar, wato cuta ta kin nafsi, gabatar da hankali akan nafsi. Nafsi a nan shi ne umarnin Allah da yake ku yi sujjada. Kaga a nan nafsi ne magana ce ta fito daga babba wanda ya fi kowa, shi ne Allah. Don haka kawai ta bi, amma ba ka yi tunaninka ba, kai ka ce to ai ina ganin a nan bai kamata in yi biyayya ba saboda abin da nake gani ai ni ya kamata a bi. Ana khairun minhu, ni na fi shi alkhairi. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Hujjar sa shi da wuta aka yi shi, annabi abin Adam kuma da turbaya, saboda haka shi a ganin sa, a tunanin sa, a kwakwalwarsa ta marasa hankali, yana ganin cewa wato wuta ya ta fi tabo daraja, ta fi tabo matsayi. Za a fifita wuta akan abin nan, a fifita tabo akan wuta. Shi yasa wani Iblisin mutum yake ƙara kare mazhabar shaidan, yake cewa Iblisu afdalu min abikum Adam fatanabbahu ya ma'shar al-ashrar an-naru unsuruhu wa Adamu tinatun wa tinu la yasmusu huwa an-nar. Wannan cikin waƙoƙin abin nan al-Ma'arri, Abul Ala al-Ma'arri, abin Abu Nuwas, ce Iblisu afdalu min abikum Adam fatanabbahu ya ma'shar al-ashrar. Yake cewa Iblis ya fi babanku Adamu daraja, shi ba mutum ne ma, ko shi waye babansa? Iblis din ne babansa. Iblis ya fi babanku daraja, don haka ya ku taron yan iska ku ba da hankalin, wai waɗanda yake magana da su wanda yake kira yan iska a shararai, ya ku taron a shararai ku ba da hankalin. An-naru unsuruhu, Iblis da wuta aka yi shi, wa Adamu tinatu, amma Adamu da tabo aka yi shi, wattinu la yasmutu huwa an-nar, ba yadda za a yi tabo ya huta. To waye yake tabo ba zai huta ba? Kai da ka ganin ka ga tabo, ka ga wani abu ne tuwa, amma ka luta ba, akwai tuwa tare da huta fita a cikin tabo? Ba abinda ba za a samu kayan amfanin gona a cikin tabo, za a samu abu mai abin nan gwalagwalai a cikin tabo, za a samu duk za a iya fito da su a cikin tabo, amma za a iya samun wani a cikin wuta? Wuta sai dai ta lalata, sai dai ta cinye ta babbaci, amma ba ta baka ba. To in tsayawa ma za a duba, ai dan dai tabbas in ma za a yi amfani da hankalin sai a fifita taban akan wuta, da ka fada wuta da ka fada tabo fi sabilillahi ila kullu kada ka fada tabo, ko zai rike ka asali da aka fito da ka, illa iyaka kawai ka je kai wanka. Amma wuta fa mutum ya fada kuma ai shikenan, ko ya tsira to zai fito kuma da dame shi. To kaga ina za wanda ya aka yi shi da wuta zai ce wai shi ya fi alkhairi, wani alkhairi ne anan? Saboda haka kaga shi anan ma tunanin da ya yi tunani ne mara kan gado. Shi yasa ce duk wani wanda zai gabatar da tunaninsa akan nafsi to yana bin mazhabar shaidan. Akwai ɗan iblisiya suna nan da yawa, ka ce Allah ya ce, annabi ya ce, sai ya ce to ni ina ganin fa, to kana ganin me kuma? kana so kace ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin indai aka ce Allah ya ce annabi ya ce an gama magana babu kuma gana kana gani ko wani yana gani ko iyayenka suna gani ko shi ne yana gani ko waye yana gani yanzu ga maganar Allah da manzansa ita za a kalla to kaga wannan yana daga cikin cututtukan da suka halaka Iblis wato yana daga cikin kuma cutar da ta halaka Iblis har ila yau ta ta shida tazkiyatun nafs wato tsarkake kansa abu ne da ba shi da kyau mutum ya rika fifita kansa akan wasu kawai zai rika jinga kowa karuba ci ana khairun min wannan ana khairun din ta nuna naka wala tudqu anfusakum huwa a'lamu bi man yattaqi kada ku rika tsarkake kawunan alam tara ila alladhina yuzakkuna anfusahum bal illahu yuzakki man yasha duba waɗanda suke tsarkake kawunan Allah shi ke tsarkake wanda ya so don haka mutum ba zai tsarkake kansa ba ko wani ma aka ce karka yau wato kai ta kudu ta ji a gabansa karka halaka shi bare kai ka kudu da kanka wani sai ya ce to ai ga annabi Adam ga annabi Yusuf ya ce ij'alni ala khaza'in al-ard inni hafizun yani ya ce to ga annabi Yusuf ya yabi kansa wato shi ma zai yi kwaikwaya da nan ko ya ce ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yana cewa ana sayyidu waladi adam wala faha ni ne shugaban wato duk ƴaƴan annabi adam wala fakhar ba da fariya ba ya ce to shi ma zai kwaikwaye su don haka shi ma zai yabi kansa wannan ba daidai ba ne waɗannan bayin Allah ne annabawa ne ma'asumai ba maganar ka tuhume su da cewa wai a zuciyarsu suna da wani mugun nufi kuma ba ko da yaushe suke faɗar wannan magana ba sai inda ta kama inda ba a fahimci martabar su ko matsayin su ba sai su faɗi wannan dan su ƙara tuna mutane ma matsayin su dan kada a je a shiga saban Allah ba laifi malami in ya shiga ƙauyen da ba a san shi malami ba ne ya ce jama'a ni malami ne ku zo ku koya muku karatu ba ya bar kansa ba ba a fahimta ba ko ya ce jama'a duk tambayoyin da kuke da su na addini ku zo an samu ku insha Allah zan an samu kaga nan ba za a ce da shi kai bi kanka ba saboda in ya zauna a haka to zai zauna cikin konsansa ba tare da mutane sun bayyana cika abin da dinsa ba dan haka zaka samu wani lokaci Abdullahi dan Mas'ud yana cewa da a ce na san mutumin da yafi ni sanin alqur'ani a ko ina yake duniya da na hawa zan hawa na je na ishi ka ce to Ibn Mas'ud shi ma ya yi bukan sa ya haifi kansa inda yake so fitowa mutanen da ke gefensa matsayinsa domin su karu da shi wannan babu laifi amma kawai mutum ya zauna kawai ta faɗa falalansa da darajoji da martabobi da karamomi da Allah ya masa wannan ba ɗabi'a ce ta mutanen kirki ba ɗabi'a ce ta Iblis kuma ta fara halakar da shi ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin ubangiji ya ce قال فاخرج منها فانك رجيم فاخرج منها فتا منها ko dai daga aljanna ko kuma daga wannan matsayin da kake kai ka fita daga shi wato ubangiji ya kore shi daga wannan matsayin ko kace ya kore shi daga aljanna wanda zai ce to in ya kore shi daga aljanna ya haka yi ya samu ya koma har ya yau dare Adam alaihi salam ko wanda zai yi wannan tambayar ki an kore shi daga aljanna to aka yi na'am an kore shi lokacin da ya shiga ya shiga ne shiga ta mai saban Allah ba shiga ta mai da'a ba wato kamar mutumin da zaka kora da gidanka kuma ya sadado wata rana zai kwana a cikin gidanka baka sani ba to Allah ba a cewa bai sani ba amma dai ka san cewa lokacin da ya shigo shigowa ce yayi ba ta mai da'a a da can yana zaune a matsayin an bashi dama amma yanzu an kore shi ko kuma a'a an kore shi ne daga wannan matsayin da yake kai ai da matsayinsa matsayi da yake da mala'iku shi yasa da aka ba wa mala'iku umarni shi ma yake da shi ba tare da an ware shi an ba shi naki umarnin ba saboda matsayinsu ɗaya lokacin da mala'iku suna ibada to yanzu an saukar da shi daga wannan matsayin ubangiji ya kore shi daga wannan matsayin to bayan ya kore shi kuma zai iya wasuwasi ga annabi Adam wasu kuma malamai suka ce ba tila sai ya shiga aljanna zai yi masa wasuwasi ba zai iya masa wasuwasi tunda wasuwasi wani abu ne yake jefa a zuciya zai iya masa shi daga nesa ma daga nesa kamar da fawaswasa lahum ash-shaytan fawaswasa lahum ash-shaytan kaga waswasi ne yayi musu waswasi kuma haka zai darsu a cikin zuciyar bawa ubangiji yace ya fita minha daga ita wannan aljanna din fa innaka rajim domin kai abin jefewa ne wato a da can idan ana so a nuna kaskancin mutum sai a jefe shi shi yasa lokacin da abin nan Abu Rizal wani mutum ne wanda ana cewa yana daga cikin waɗanda suka zunta bautar gunki a cikin Larabawa a ƙasashen Larabawa kuma sai Ubangiji ya jarrabe shi ya zama abin tsana a cikin su dan saboda yayi ha'inci lokacin da Abraha da yazo zai yaki Ka'aba shine ya rika masa jagoranci shi ma ya yarda da abin da yazo da shi ya rika nuna masa hanya shi yasa Laraba da ya mutu suka je suka rika jifan abin da dinsa kabarin sa dan haka ita shi wannan jifa wani abu ne wanda yake nuna kaskancin wanda ake yi wa kamar yadda mutanen annabi Nuhu suke cewa la illam tantahi la takunanna min al-martumin zaka zamo daga cikin jefaffu haka nan mutanen annabi Shu'aib da suke cewa da shi lana qawlu kathiran mimma taqul wa inna la narata fina dha'ifa wa law la rahtuka la rajamnaka wa ma anta alaina bi'aziz saboda ka shi wannan jifa alama ce ta an mulakanta ka an tozarta ka an kaskantar da kai to shi da Ubangiji yake cewa Iblis ya fita shi wanda yake abin jifa ne wato kaskantacce ne wulakantacce wa inna alayka da'nata ila yawmiddin kuma da ana ta tabbata akan ka har zuwa tashin kiyama inda zaka gane cewa Iblis zuciyarsa ke kafashiya ce bakar zuciya ce kuma wato tattare take da niyyar mugunta sai yake ganin cewa to ba zai kyale wannan mutum da aka karrama shi aka daukaka shi akan sa ba zai kyale shi ba tunda kuwa an tsine mishi har zuwa tashin kiyama to a bashi shi ma wata rata a bashi wata dama har zuwa tashin kiyama shi kuma a ga aikin da zai yi qala rabbi yace ya ubangiji kaga ya san Allah ne ubangijin hali ya ubangiji na addu'a yake fa anzirni ila yubatu ka dakata min ka jinkirta min ka sarara min har zuwa ranar da za a tashi ubangiji yace fa innaka min al-munzirin kana daga cikin wadanda za a dakata wa kaga wannan ya nuna ba shi kadai za a jinkirta wa ba akwai wasu wanda su ma za a jinkirta musu malaika jibril malaika ba za a karbi ransu ba har zuwa wannan lokaci za ka kai ma fa innaka min al-munzirin kana daga cikin wanda za a jinkirta wa ila yawmil waqtil ma'lum har zuwa wani yinin wata rana wani lokaci sananne wato har zuwa tashin alkiyama za a jinkirta maka zuwa wannan lokaci kaga anan ubangiji madaukakin sarki yana nuna duniya ba komai bace a gunta ka duba shedan ya nemi duniya a sashi amfana wanda yayi wannan ba zai nemi lahira a bashi ba amma ya nemi duniya an bashi wanda yake nuna cewa duniya ba wani abin kirki bane ba wani abin azo bane ba wani abin azo a gani bane a gurin ubangiji daukaratul dunya ta'dilu inda Allah janaha ba'uza ma saqal kafir minha sharbat ma annabi yace da duniya tana ta yi samu matsayin tsufikin sauro a gurin Allah to kafiri ba zai sha makwarwa dai ta ruwa ba makwarwa dai ta ruwa kafiri ba zai samu ba ba dai ke a duniyar ba komai bace a gurin Allah shi sai ya sha ruwan sanyi ko kuma ka sha ruwan riya don haka wannan kissa ta Adam da Iblis Adam alaihi salam da Iblis la'anahullah tana cike da fawaid wanda insha Allah gobe in muka tsara shi da zamu tsara fito da su abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada abinda muka yi kuskure Allah ya fi mana sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.